yammacin jiya Laraba ne dai aka sako ɗaliban na kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke a Fakan jihar Kaduna. Inda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce sai yau Alhamis ne za a miƙa wa iyayen waɗannan ɗalibai idan an tabbatar da gama duba lafiyarsu. Duk kokarin manema labaru na jin yadda aka kubutar da wannan ɗalibai daga bakin Malam Samuel Aruwan dai ya ci tura, domin ya ce sai Alhamis nan ne za a yi taron manema labaru. Sai dai kuma malamin addinin musuluncin nan Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya tabbatar wa da muryar Amurka cewa kwamitin da suka kafa har da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ne ya ceto waɗannan ɗalibai.
Gaskiya ne kam akwai gudunmawa da ake yi na kokarin ganin cewa an sako su. Shi tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo shi ma ya ba da nashi kokarin na ganin cewa an iya haɗa kwamitin da zai iya dubawa ya ga yadda za a fito da wannan yaron.
Alƙawarin malamin wasu za su ce to an ba da kuɗi kenan.
Zai ba wasu kuɗi ba kai tsaye, amma dai kuma kasa akwai tun farko an fitar da wasu guda biyar, sannan biyar suka sake fita, yanzu kuma gashi 27 sun fita. Maganar kuɗi yanzu ba za a iya magana a kansu ba haka kai tsaye.
Babu wadda aka samu matsala na rauni ko ciwo ko rasuwa kenan, tunda mutum 37 ne su suka tafi kuma duka sun
kai. In akwai ma su cikin wanda suka kama ne aka samu wani takadari a cikin su yana so farma wata, su kansu su suka kashe shi.
Wasu za su so su ji kwamitin naku akwai malamai ne ko ku haɗa jami'an gwamnati?
Ba jami'an gwamnati, amma dai duka wannan aiki ana yi da 'yan sanda.
To wani sako ma nan zai aiki?
Sako shi ne dai su wanda suke dajin nan, don Allah su bar wannan ta'addar. Don Allah in suna da korafai yanzu mun ji mun gani ko mun gane hanyar da za a yi musu magani, su don Allah su bar wannan muguwar tabi'a.
Shugaban kungiyar iyayen waɗannan ɗalibai da aka sako Malam Abdullahi Usman Tumfurkai ya ce su ba su biya ko su sun kwabo ba kafin aka sako waɗannan ɗalibai.
To gaskiya mun ji daɗi, mun yi farin ciki, kuma mun yi murna kasancewar waɗannan yara yau kwanan su 56 hannun waɗannan mutane. To a ce sun fito kuma suna cikin ƙoshin lafiya, alhamdulillahi.
An ce ku iyayen kun yi karo kun haɗa kuɗi?
Muka haɗa kuɗi muka yi ne da su.
Waɗanda aka sako yaran?
A'a, gaskiya ina tabbatar maka da cewa babu wani iyayen yaro da ya bada ƙwandala.
To ko yaya masana harkokin tsaro ke ganin irin wannan lamari? Manjo ya hayashin kumarta ya ce akwai abin lura.
Ko ma menene dai abin da aka yake nuna shi ne gwamnati kamar hannunta a rungume yake, ba wani hubasa da take yi na ganin cewa ta ceto irin waɗanda aka garkwa da su kamar waɗannan da suka ɗau wani tsawon lokaci. To a ƙarshe wasu ne daga waje suka zo suka shiga suka fita har aka samu nasara. Wannan ya nuna cewa da gwamnati tana yin yunkuri ko da ta hannun waɗansu ne domin a samu a magance wannan abu, da tuni an magance shi. Kuma ko babu komai in ma sulhu ne a karɓo yaran nan tukuna, sannan daga gwamnati in za ta zaɗa ninka ko kuma ta ce sai dai a yaki da wannan mutanen tana iya yin haka.
Waɗannan ɗalibai dai su ne mafi daɗewa a hannun 'yan bindiga cikin ɗaliban da aka sace a 'yan kwanakin nan, musamman ma dai a yankin arewa maso yammacin Najeriya, saboda sai da suka kwashe kwanaki 56 ba su dawo ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.